waɗanda ba mu sani ba cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza ko mata Ubangiji ta'ala ya ji kansu da gafara amma lalle akwai mutanen da suke zai wahala cikin mahalarta wannan masallaci amanta da su zai wahala a nan cikin garin Maiduguri amanta da su cikin mutanen da muka yi rashin su zan ambaci guda uku daga cikin su ba dan sauran ba su da muhimmanci ba na daya baba Alhaji Khalid wanda duk wanda yake kallon tafsiri na babban malaminmu Sheikh Muhammad Abba Aji a gidan gwamnati yana sanar da baba Alhaji Khalid shi yake karanta tambayoyi idan an kammala tafsiri haka karatun da muke na mata da safe na tafsirin mata a nan masallacin shi yake karanta tambayoyi Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa muna fatan Allah ya ji kansa da gafara rashin Alhaji Khalid ba rashi ne na malam Abba Aji shi kadai ba ba kuma rashi ne na iyalinsa kadai ba rashi ne namu gaba daya na biyu rashin da muka yi na kwana-kwanan nan yau kwanaki tara kadai na dattijo daga cikin dattijan wannan masallaci dattijo daga cikin dattijan Barno gaba daya area gaba daya shine sakataren gwamnatin jihar Barno Marigayi Alhaji Abba Gana Tarabu Allah ji kansa da gafara shekaru da dama muna tare da shi ko a kiyamul layli ko a tafsiri da wannan masallaci sai ba ga shi yau Ubangiji ta'ala bai kaddara ya kasance a tsakaninmu ba wannan rashi ba wai rashi ne da aka yi wa gwamnatin jihar Barno kadai ba duk da cewa kila mai girma gwamna da mataimakinsa da sauran kusoshin gwamnati su rika jin za su fi mu ji a jika ba kuma rashi ne da aka yi shi ga iyalansa kadai ba duk da cewa ƴaƴansa da matarsa su rinka jin cewa za su fi kowa ji a jika wanda yake wannan masallaci zai ji a jika cikin dattijai da matsakaita da matasa na wannan masallaci mutum ne mai kyakkyawan hali mutum ne wanda yake yaro karami dan shekara 7 na iya tare shi ya faɗa masa bukatun sa ya saurare shi fatan mu Allah ji kansa da gafara Allah shi yafe masa Allah albarkaci zuriyarsa ba za mu manta da Malam Hassan wanda ke cameraman ne Rabi RTV wanda yana ɗaya daga cikin wanda suke zuwa nan daukan tafsirin nan da ake ba shi ma Allah ya karɓi rayuwarsa gashi wani bana tare da shi dukkan waɗannan ƴan uwa alal haƙiƙa mutuwar su wa'azi ce a gare mu domin ta tunatar da mu cewa kila shekara mai zuwa kuma za mu samu sakin za a sake samun wani adadi a cikin mu ba mana muna fatan Allah ya ji kansu da gafara Allah ya rahamce su ya Ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafiya kamala ya Ubangiji muna roƙonka albarkar wannan wata mai alfarma na Ramadana albarkar wannan alqur'ani littafi naka da muke karantarwa ya Ubangiji ka ji kansu da gafara ya Ubangiji ka ji kansu da gafara ya Ubangiji ka yafe musu kurakuransu ya Ubangiji ka zame musu halifa a gidajensu ka albarkaci zurriyarsu bayansu za mu yi amfani da wannan dama kuma a madadin dukkan al'ummar da ke wannan masallaci a madadin wannan majalisi mai albarka na wannan tafsiri mu mika sakon ta'ziyarmu ga mai girma gwamnan jihar Yobe dangane da rashi da aka yi masa na ɗansa shi ma duka kwanaki uku ko hudu da suka wuce ko kwanaki uku muna fatan Ubangiji ta'ala ya ji kansa da gafara shi kuma Allah ya bashi hakurin jurewa shi da dukkan waɗanda abin ya shafa wannan shi ma rashi ne nashi kuma rashi ne namu dan kasancewarsa tare da mu a cikin ayyukan alkhairi masu dumbin yawa Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa idan mu kumanta ba a bara ni dai na tsaya ne a ƙarshen aya ta 121 na bar kwanaki biyun ƙarshe wanda dan uwa Malam Gambo Kyari ya ci gaba ya ƙarasa kwanaki biyun ƙarshe ba wai dan abin da ya bai daidai ba na saurari kasar ɗin da ya guda biyu sun yi kyau mutuƙa ko ni zan yi ba zan yi sama da haka ba amma roƙo na samu daga kafofin watsa labaran da suke sanya tafsirin cewa ba su sanya waɗannan kasar guda biyun ƙarshe ko waɗannan ayoyin da ya fassara ba musamman a garuruwan Kano da Kaduna da Bauchi da kuma jihar Katsina don haka sai in maimaita dan saboda waɗanda suke sauraron tafsirin a can su samu alkhairin da kuka riga kuka ji daga bakinsa malam zan yi kokarin maimaitawa iya yadda ka karanta ban sani ko in yi daidai ko ba haka fata na Ubangiji da Allah ya mana gaban ka ta malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
Wannan ita ce aya ta 122 da kuma ta 123 cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala ce aw man kana maitan fa ahyaynahu, shin yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi, waja'alna lahu nuran kuma muka sanya masa haske, yamshi bihi tinnas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane, kaman mathaluhu fi dhulumat zai zama kamar wanda yake cikin duhu bayan duhu, laysa bi kharijin minha, ta yadda ba zai iya fita daga cikin duhun ba. Za su zama daya, mutumin da Ubangiji ta'ala ya sanya masa haske da yake tafiya a ciki zai daidai da wanda yake cikin duhu bayan duhu, bayan za su zama daya. Mutumin da yake matacce zai daidai wanda yake rayayye, bayan za su zama daya. Kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, kamar haka ne aka kawata wa kafirai irin abin da suka kasance suna aikatawa. Malaman tafsiri sun tattauna dangane da ma'anar wannan aya ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, menene ma'anarsa? Fuska ta biyu, wa ake nufi da ma'anar? Idan muka dauki fuska ta farko, menene ma'anarta? Ma'ana ga al-mautu ga al-hayatu aw man kana maitan fa ahyaynahu, sannan kuma ga an-nuru ga kuma az-zulumat, waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman mathaluhu fiz-zulumat, kaman mathaluhu fiz-zulumat laysa bi-kharijin minha. Lafazin mayit wato ana nufin matacce, matacce anan gurin ma'ana kafiri wanda baya da rai, domin kafiri koda yana da rai tunda zuciyarsa kekasasshiya ce, matacciya ce, rayuwar gangan jikinsa ba ta da amfani. Idan an ce kuma rayayye ana nufin mummuni, domin rayuwar zuciya ita ce rayuwa, mutuwar zuciya ita ce mutuwa, kamar yadda ganin zuciya shine gani, makantar zuciya ita ce makanta ta hakika, ba makantar ido ba. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur, da a ce mutum ya makance a ido, da a ce mutum ya makance a zuci, dan Allah wanne yafi illa, wanne yafi ci baya ga dan adam? Ko shakka babu, makancewar zuciya shine yafi illa, shine yafi ci baya ga dan adam. Dan haka ne ma wani mai hikima ke cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba, ma'ana idan zuciyar dan adam ba ta gani yana ya zama makauniyar zuciya, ma'ana ya zama wanda yake baya da imani, wanda bai yadda da abin da Allah ya saukar ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, bai dayanta Allah da kadaita shi wajen ibada ba kenan. To dan haka dai idan an ce rayayye ana nufin mummuni, idan an ce matacce kenan ana nufin wanda ba mummuni ba, ana nufin kafiri wanda bai imani da Allah ba, wanda bai yadda da manzancin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan ita ce ma'ana mafi fitowa fili. Sannan idan an ce an-nur ana nufin addinin musulunci, kamar da idan an ce az-zulumat kuma ana nufin kishiyar musulunci. Kishiyar musulunci shine kowane irin bata, ko yahudanci, ko nasaranci, ko maguzanci, dukkan wani nau'i, dukkan wata hanya, dukkan wani tafarki wanda ba addinin musulunci ba, shine aka hada shi da cewa az-zulumat. Kaga abinda ba musulunci ba abubuwa ne da yawa, shi yasa yazo a cikin jam'i az-zulumat, amma musulunci abu ne daya, shi yasa yazo a mufrad an-nur. An gane ko? Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman mathaluhu fiz-zulumat, kamar yadda Allah ya ce Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan haka dai ya'yan uwa, wato addinin musulunci shine haske. Waɗansu malaman tafsiri suka fassara an-nur da cewa shine alqur'ani mai girma, az-zulumat shine dukkan wani nau'i, dukkan wani salo na koyarwa, dukkan wani tsari na rayuwa, na tattalin arziki, na siyasa, wanda ya ci karo da alqur'ani shine az-zulumat. Gurguzu ne, jari hujjanci ne, tsari ne na da ko na yanzu, gargajiya ce, kowane irin tsari ne wanda ba alqur'ani ba shine zulumat. Alqur'ani shi kadai shine an-nur, haske. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Da haka alqur'ani shine haske, ko kace musulunci shine haske, ko kace alqur'ani ko kace musulunci, duk ma'anar tana zama daya. Don babu musulunci in ba alqur'ani, babu alqur'ani in ba musulunci, da alqur'ani da musulunci da abu ɗaya ne. Ina fata an fahimta. Sannan a wata kira'a akan ce mayit, a wata kira'a mayit, aw man kana maitan ko aw man kana mayitan fa ahyaynahu. Menene bambanci tsakanin mayit da kuma mayit? Waɗansu malamai suka ce duk ɗaya ne. Mayit matacce, mayit da yawa ya usar da shi ma dai matacce, amma waɗansu malamai suka bambanta, suka ce idan an ce mayit wanda zai mutu nan gaba, bai riga ya mutu ba yanzu, mayit shine matacce, an riga an gama. Shine wani ke cewa aya sa'ili tafsira mayitin wa mayitin fadunaka kad fassartu ma kunta tas'alu wa ma kana za ruhin fazalika mayitun wa man mayitu illa man ila al-qabr wa man mayitu illa man ila al-qabr yumadu. Aya sa'ili tafsira mayitin wa mayitin, ya kai wanda yake tambaya ta fassarar mayit da kuma fassarar mayit, fadunaka kad fassartu ma kunta tas'alu, karbi na riga na fassara ma abinda kake tambaya. Wa ma kana za ruhin fazalika mayit, abinda yake da rai a jikinsa bai riga ya mutu ba, shine ake ce masa mayit. Shi yasa Allah ce da manzon Allah lokacin rayuwarsa, innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun. Wa man maytu illa man ila al-qabr yuhmalu, amma ba a cewa al-maytu sai wanda an riga an dauke shi a makara za a kai shi makabarta, wannan sai a ce mayit, wato an riga an zarire a jikinsa. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ragowar abinda ban faɗa ba, tuni malam Bukar malam Gabbakar ya riga ya faɗa tun bara, dan haka naji kasa din ba zan maimaita abinda ya riga ya faɗa ba. آية كما الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كما رحك نيمك سنيا أكوة القرية. لفظ القرية نالف غري غري واندي حد مزونا ديو دهك أهوسا سي أتي القرية كو أتي مرايا gari matattara, maraya dai ita ce dai Hausa, dai idan ka ce alƙarya ka saki mai ta Larabci. Mun sanya a kowace maraya a kabira mujrimiha, manya na garin su zanto su ne mujrimiha, masu laifi a garin. Liyamkuru fiha, dan su yi makirci a cikin garin. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun, ba wanda suke kullawa makirci sai kawunansu. Wa ma yashurun, amma su ba su sani. Abinda wannan aya take nufi, wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir, ma'ana kamar yadda a garinka da kake ciki Makka muka sanya mani'imta garin suka zanto su suka fi ayyukan barna, masu kudin garin, masu mulkin garin, masu fada a ji a cikin garin su suka fi ayyukan barna da fasadi, dan haka suka kuntata maka, suka yi fada da da'awarka, suka yi kokarin fitar da kai daga cikin garin, suka kulla maka makirci. To karka dauka wannan sabon abu ne a tarihi, haka abin ya faru a al'ummar da suke kafinka. In wannan ya faru gare ka, kar ya zama bakon abu. Wa kazalika ja'alna fi kulli qarya, kamar haka ne muka kaddara, muka tsara wa kowace alqarya, muka sanya akabira mujrimiha, mafiya laifukan cikin garin suka zanto su ne manyan garin, mafiya ayyukan barnan garin suka zanto su ne manyan garin. Liyamkuru fiha, dan su rinka kulla makirci. Lafazin al-makr a larabci abinda yake nufi al-hila wal-khadi'a, wato dabara ko yaudara, shine al-makr. amma akan ambaci al-makru a cikin larabcin al-Qur'ani ana nufin kiran mutane zuwa ga barna, kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya, kiran mutane zuwa ga bata. To kiran mutane zuwa ga bata kuwa yana daukan salo biyu, ko dai kiran su da baka, ka kiraye mutane su zo su yi barna, kai musu umarni da yin barna, kai umarni da sabawa Allah, kai umarni da shirka, ko kai umarni da bid'a, ko kai umarni da wani aikin sa. Wannan da baki kenan. Salo na biyu a aikace, kai ka rinka aikata shirka bayan ko kai shugaba ne abin koyi wajen mutane, ko ka rinka aikata bid'a bayan kai shugaba ne maganarka da aikinka da ana iya kafa hujja da su a ce wani ma yayi, kaga ka kiraye mutane da aikinka kenan. Kai shugaba ne abin koyi, ka rinka yin aikin barna ko sata ko zalunci ko dai wani aiki na Allah wadai, bayan kuwa mutane na iya kafa hujja da wannan cewa ai wani ma yana yi. To wannan duk ana kiran shi da suna al-makru, liyamkuru fiha. Ina fata an fahimta. Kiran mutane zuwa ga kishiyar gaskiya shine makirci. In kana son ka gane wannan, duba cikin suratu Saba, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qala alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'u al-'adhab wa ja'alna al-aghlala fi a'naq alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Suka ce bal makru al-layli wan nahari, abinda ya faru har muka bata mu mabiya, makru al-layli wan nahari makirci ne na dare daban na rana daban, wanda kuke yi ko shugabanni, ma'ana kila da kuke yi, kururuwa da shelar ta barna da kuke yi, ku manya ko da aikin ku ko da maganar ku, kuna kiran mu an nakfar billahi, mu kafirce mu ubangiji, wa naj'ala lahu andada, mu sanya masa kishiya. Wannan shine yasa muka bata, shine yasa muka bata farkin da ba na daidai ba. Kaga anan gurin sun fassara makaru haka. Ubangiji ta Allah ce wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wuddan ko waddan wala suwa'a wala yaqusa wa yaquba wa nasra wa kad adallu kathira wa la tadri adh-dhalimina illa dhalala. Ma'ana makaru makaran kubbara, kamar mai tambaya yayi tambaya menene ma'anar wa makaru makaran kubbara, sai Allah ce wa qalu la tadhurunna alihatakum. Kaga ai kila ne wannan, kila ne zuwa ga barna, kila ne zuwa ga shirka. Suka ce da mutanen su la tadhurunna alihatakum, kada ku yadda ku bar allolinku da kuke bautawa, ake kiran su ake bautata musu tun iyaye da kakanni. Wala tadhurunna waddan wala suwa'a, kar ku bar wadd, kar ku bar suwa'a, wala yaqusa wa yaquba wa nasra, kar ku bar yaqus, kar ku bar yaquka, kar ku bar nasra. Wannan manyan wannan waliyai da ake kiran su, ake rantsuwa da sunan su, yan an yi tuntube ya ambaci sunan su, kar ku yadda ku kyale su, ku rike kayan ku da gaskiya, kar ku rabu da su. Kaga wannan shine Allah ya fassara shi da cewa makirci, shine liyam kurufiha, dan su yi makirci a ciki. Abinda dai wannan aya take nufi ya yan uwa, Ubangiji ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya ga manyan gari suna fada da da'awar sa, kada abin ya bashi mamaki, dama manyan gari sun yi fada da da'awa a lokacin annabawan da suka wuce a baya. Idan ya ga manyan gari sun kulla masa makirci, wai ko dan a kashe shi, ko dan a kore shi, ko dan a daure shi, ko idan ya mukuru bikal ladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wannan ba shine farau ba, dama can a baya a tarihi haka lamarin yake. Wa ka ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Nawa nawa ne cikin alqaryu, nawa nawa ne cikin dawloli, kasashe da suka shude baya a tarihi, wanda sun fitka garin ka na yanzu karfi, karfin tattalin arziki, karfin soja, karfin mulki, suka rinka yin makirci ga annabawan da aka turo kafin ka, suka rinka kokarin korarsu, muka hallaka su karshe ba su samu mataimaki ba. To kai ma alƙaryarka da za su yi ƙoƙarin makirci gare ka, da hana da'awarka yaɗuwa, da hana kiran da kake yi yaɗuwa, da hana mutane bin musulunci, za ka ga bayansu za a hallaka su irin yadda waɗancan suka wuce a tarihi, waɗannan kai ma za su wuce a tarihi. Shike na ka ga abin ya zo ya wuce. Ina fatan na kusanto da ma'anar ayar. Wato kenan ayar tana ɗauke da ababe guda biyu. Abu na farko mai muhimmanci, tunatar da manzon Allah dallan lashinsa, cewa idan ya ga wannan abu ya faru ba gare shi ɗaya fara faruwa ba, ya taɓa faruwa a baya a tarihi. Abu na biyu kuma wanda yake mai matuƙar muhimmanci shine galibin manyan gari da wuya ga sun taimakawa da'awa ta addinin musulunci, faɗa suke da ita. domin tana cin karo da bukatunsu, bukatunsu na zalunci, bukatunsu na murkushe talakawa, bukatunsu na waɗansu tsare-tsare wanda ba kasafai suka fi yin amfani ga al'ummar ƙasa ba. In kaga manya sun bi da'awa, to sai waɗanda Allah ya wa ga makatar, ba a nema a rasa gaba ɗaya, na Allah baya karewa, amma dai su suka fi zama kaɗan cikin al'umma. To kuma dukkan wannan makirci da suke yi na su hana da'awa yaɗuwa, ba kowa suke kwallawa sai kawunan su, wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashurun. Ayatu gaba Allah ce,
wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
وإذا جاءتهم آية إذا وتا آية الرمسو أبين دائكي نفي دا آية أنا مؤجزة إذا ونا أبي الرمسو غاقر كويو إذا وانا سكا نيما النبي ينسو يكاو دلسي إيماني بسي سيكم يكاو دن قالوا سيكاجي سنتي لن نؤمن بكم بزامي ايماني با حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله حتى سي ان بامو كوتان كوتين ابين دا اكا بيوا انباوان الله دا سيكا سوده باي اتاريخي معناه idan manzon Allah ya kawo musu wata mu'jiza a yanzu irin wanda ta dace da zamanin sa mu'jiza ta alqur'ani wanda ita kanta babbar mu'jiza ce tunda an ne musu kawo irin sa sun kasa kawo gabaɗayan alqur'ani sun kasa kawo surori guda goma sun kasa sura ɗaya tak irin alqur'ani sun kasa ai wannan mu'jiza ce amma tare da haka sai su ce a'a in dai kana son mai imani kawo sanda irin ta annabi Musa kawo hannu mai kyalle irin na annabi Musa kawo taguwa irin ta annabi Salihu kawo mu'jiza irin ta annabawan farko lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah in har kana son mai imani kawo mana wani abu irin wanda aka bayar annabawan farko da suka shude baya a tarihi suna yin haka ne kawai dan inadi dan nuna taurin kai game da da'awar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji ta'ala shine mafi sanin inda ya dace ya sanya manzancin sa Allah ya fi ku sanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi dacewa yafi cancanta ya karbi tutar annabta a ƙarshen zamani dan shine zababbe cikin zababbu su mutanen makka suna cewa da aka tashi turo manzo ina ma a zabo wani dan babban gida a makka ba gidan da manzan Allah ya fito ba ko a zabo wani dan babban gida a da'if ba gidan da manzan Allah ya fito ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ina ma wani babban mutum ba maraya ba wanda ya fito a gidan masu kudi da kafafa ba wanda ya fito a gidan talakawa ba wanda ya fito a gidan sarauta ba wanda ya fito a gidan talakawa ba a zabo wani mai matsayi irin wannan a turo manzo shi muke bukata ma'ana suna bukatar mai kudi sannan kuma suna bukatar wanda ya fito gidan sarauta suna bukatar wanda ya fito kaza suna bukatar wanda ya fito kaza wai shi suke so a turo musu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya mayar musu da martani ya nuna musu cewa shi ne ya zaɓi manzon Allah da kansa ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne za su yi kasafin rahmar ubangiji su bayar da ita ga wanda suka ga dama su kasafta annabta da manzanci ga wanda suke so nahnu qasamna bainahum ma'izatahum fil hayati dunya mu ne muka yi kasafin rayuwarsu a nan gidan duniya mu ɗaukaka wannan mu gaskantar da wannan mu bai wannan mulki mu hana wannan mu ɗaukaka wancan mu yi kasa da wancan haka annabta ma Allah bai wannan annabta ya hana wancan ya bai wancan manzanci ya hana wancan ya bai dan wancan gida sarauta ya hana wancan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un da haka ne yace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin ina yafi dacewa ya sanya annabtarsa a dai wannan lokaci babu gida da ya dace da annabta irin gidan Abdullahi Abdullahi dan Abdulmuttalib Abdulmuttalib wato wanda yake dan Hashim Hashim dan Abdumanaf wannan gidan shi yafi dacewa da annabta da haka hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il wastafa quraish min kinana wastafa bani Hashim min quraish wastafani min bani hashim. Yake cewa Ubangiji ya zabo Kinana a cikin dukkan ƴaƴan Annabi Isma'il, sai Allah ya zabi Kinana, shine gidan da yafi kowanne tsafta da kyau a cikin gidaje da suke dangantawa da gidan Annabi Isma'il. A cikin ƴaƴan Kinana gaba ɗaya kuma sai Allah ya zabi Quraysh, shine gidan da yafi tsafta. A cikin duk Qurayshawa sai Allah ya zabi gidan Banu Hashim. A cikin duk Banu Hashim sai Allah ya zabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe manzon Allah zababban zababbu ne, sai da aka zabe, aka zabo, aka rairaye, aka tankade, aka bakace, aka fito da shi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ga ka'idar Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, Allah shi yafi sanin ina ya dace ya sanya annabtarsa. Da haka dan me wani zai ce kuma ba shi ya dace ya zama annabin karshen zamani ba. Sai yusibul ladina ajrabu sagarun inda Allah, da sannu zai samu waɗanda suka yi aikin barna, sagarun inda Allah, kaskanci a wurin Allah gobe kiyama. Wa azabun shadid, da kuma azaba mai tsanani, bima kanu yamkurun, saboda abinda suka kasance suna yi na kiran mutane zuwa ga barna, ko kiran mutane zuwa ga shirka, ko kiran mutane zuwa ga bid'a, ko kiran su zuwa ga ayyukan sabo, duk wannan yana ansa ma'anar al-makru kamar yadda na faɗa. Ayata
wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون
فمن يريد الله أن يهديه dukkan wanda Ubangiji ta'ala ya so shiryar da shi, yashrah sadrahu lil islam, yakan haskaka kirjinsa lil islam da musulunci. Lafazin ash-sharh na nufin haske, ma'ana Ubangiji na sanya haske a cikin kirjin bawa, haske kishiyar duhu. Ko kuma yashrah sadrahu lil islam, Ubangiji na fadada kirjin bawa game da musulunci. Abin nufi sai a sanya kirjinka yayi fadi, ya yalwatu, ta yadda duk abinda za a faɗa na wata doka cikin dokokin musulunci sai ka ji kana da masaukin karɓata a cikin zuciyarka, ba kunci a cikin zuciyarka. Duk wata doka da za ta zo ta sabu wurin zama, gobe ma ka ji wani abin ya sabu wurin zama, jibi da gata ma in ka ji wata dokar ta sabu wurin zama. Shine yashrah sadrahu lil islam, sai Allah ya faɗaɗa kirjin bawa. Duk waɗansu dokoki na Allah ya ce, annabi ya ce, sai su samu gurbin zama a cikin kirjin bawa. Wannan idan Allah ya so mutum da shirya kenan, ba ya da wani kunci, duk abin da aka faɗa sai ya ji ya amince da shi, ba ya da wata alamar tambaya a kai. Matukar an ja ayatul alqur'ani an fassara masa daidai, matukar an karanto hadisi sahihi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi masa fassara kyakkyawa, to sai ya ji cewa ya gamsu da wannan abu. Amma wa man yurid an yudillahu, dukan wanda Ubangiji ya nufin batar da shi, yaj'al sadrahu dayyiqan, sai Ubangiji ta'ala ya sanya kirjinsa ya zanto mai kunci, kaga kishiyar fadi kenan. Harajan, mai kuntata, da dayyiq da haraj din ma'anarsa daya. An yi adafin daya akan daya, liktilafin lafzin la liktilafin ma'ana, saboda lafazin daban-daban ne ba dan ma'ana ta sha bamban ba. Wato sai kirjin mutum ya zanto ya kuntata, ta yadda in an ce Allah ya ce wannan kalmar ba ta da wurin zama, jin ya tsuke, ya tsuke, ya kuntace wuri guda. Manzon Allah ya ce ba ta da wurin zama wannan kalmar, shine yaji al-sadrahu dayyiqan, harajan, mai tsananin kunci, ka annama yas'abu fis sama, kai ka ce mutum ne da yake yunkurin zuwa sama. Abin nufi dan adam ba tare da wata na'ura ba, ba tare da wani kayan sufuri ba, yace zai tafiya zuwa sama ta daya, zai iya ko sama ta biyu ko ta uku, zai iya. Yadda dan adam baya iya zuwa sama ta ɗaya ko ta biyu, to haka karmar alkhairi ba ta iya samun shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya. Wannan kamanta rashin yiwuwa ne da rashin yiwuwa, yadda ba zai yiwu ba dan adam ya je sama ba tare da ta na'ura ko kayan sufuri ba, to haka karmata alkhairi ba zai yiwu ba ta iya shiga zuciyar mutumin da yake da kuncin zuciya, mutumin da yake da kuntataccen kirji, karma alkhairi ba ta iya shiga ci. An gane ku? Shine yaji al-sadru dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah shi kazalika yaj'al Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun, kamar haka ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sanya datti 'ala alladhina la yu'minun, kan waɗanda suke ba su da imani sai Ubangiji ta'ala ya sanya datti tattare da su. Abinda ake nufi da datti a nan gurin shine dattin zuciya, ya zanto zuciya su babu tsarki tattare da ita. Dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin magana, kalmomin da za su rinka furtawa sai su zanto kalmomi ne na datti. Jingina ma Allah kishiya, jingina ma Allah mata, jingina ma Allah da, kaga da wannan kalmomi ne da datti na kasanta. Dattin zuciya sai ya gadar musu da dattin aiki, sai ya zanto ayyukan barna, ayyukan ta'addanci, ayyukan rashin tausayi, ayyuka na rashin rahama, na rashin jin kai, shine abin da ke faruwa a gare su. Shine kazalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Wadansu malamai suka lafazin ar-rijsa anan gurin suka ce ana nufin shaytan kenan. Kazalika yaj'alu Allahu rijsa, kamar haka ne Ubangiji ta'ala ke dora shaytan 'ala alladhina la yu'minun, kan wadanda ba su yi imani ba. Ya zanto shaytan ke tasarrufi a kansu, shike sa su, shike hana su, shike umarnin su, shike hana su. Alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'udduhum azza fala ta'jal alayhim inna ma na'uddu lahum adda wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Dukkan mutumin da ya kawar da kai daga ambaton Ubangiji, ma'ana ba ruwan shi da alqur'ani, ba ruwan shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda nan ne ya kamata ya ringa karbar umarni ko hani, to da zaran ya kawar da kai daga alqur'ani ko hadisi sai Ubangiji ta'ala ya dora shaytan a kansa, shaytan ne zai rinka masa umarni ko hani a madadin alqur'ani ko hadisi ya maka umarni ko hani. Da haka zabi dan adam kenan, ko dai karbi umarni da hani daga alqur'ani da kuma taska ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu, ko kuma idan ya watsar da wannan ya dauka bin alqur'ani da hadisi ci baya ne, ba wayewa bane ba, to ko shakka babu shaytan ne zai rinka masa umarni da hani. Nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, sai mu dora shaytan a kansa duk inda ya nufa da shaytan suke tare. In ya ci, shaytan da yace ya ci, in ya bari, shaytan da yace ya bari, in ya sha, in ya daura tufafi, in ya zauna, in ya tashi, duk sai kasance da umarnin shaytan ki. Ranar tashin kiyama sai ya zanto cikin wadanda za a ce da su wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam aahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum عدو مبين هو أن يبدوني هذا صراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون. كوالي جيمي قدا يا مقرنطا كوالي جيمي قدا يا كنغللو وطن دا تيبكو الله يتي النبي يتي كيجي ألم أهد إليكم بمفتا مكوبا يا بني آدم ياكو يا أن النبي آدم بمفتا مكوبا شوا Allah ta'budu shaytan, kar ku bauta mai shaytan, kar ku da'a da bayya a gare shi. Innahu lakum aduwwun mubin, maƙiyi ne mabayyani a gare ku. Wa an ibuduni, ban ce ba ku bi ni ku bauta min ni kadai, kar ku haɗa ni da wani. Hadha siratul mustaqim, wannan shine hanya madaidaiciya. Wa laqad adalla minkum jibillan katiran, hakika shaytan ya batar da halitta masu yawa cikin ku, adadi masu yawa. Ban faɗa muku wannan ba? Afalam takunu takalun, haka Allah zai faɗa muku da ranar tashin kiyama. Da haka gurgurdan yadda ka ganka kana bin alqur'ani da hadisi, gurgurdan yadda kai nesa da tafarkin shaytan, gurgurdan yadda kai nesa da alqur'ani da hadisi, gurgurdan yadda ka matsa daf da tafarkin shaytan, ba wata hanya sai guda biyu, ko dai hanyar Allah da manzansa ko kuma tafarkin shaytan. Babu wani abu tsakatsakiya, ba hanyar Allah ba ba ta shaytan ba, babu wannan a tsakiya. Hanyar Allah da ta manzon Allah a gefe daya, hanyar shaytan a gefe daya. In baka kan wancan, tabbas kana kan wannan. In ka kusanci wannan, to ka ne sanci wancan, in ka ne sanci wancan, to ka kusanci wancan. Wannan ka'idar kenan. Da haka sai dan adam ya gwada ya ga abin da yake cewa da abin da yake aikatawa a cikin kowane 24 hours na shi. Me kake cewa, me kake aikatawa, su wa kake hulɗa da su, da umarnin wa kake yin hulɗa, da umarnin wa ka ɗauki kowane mataki da ka ɗauka, da umarnin wa ka yanke kowace alaƙa da ka yanke, da umarnin wa ka ƙulla kowace alaƙa, da umarnin Allah da manzansa, ko shakka babu ƙara bauta. Ba da umarnin Allah ba, ba da manzon Allah ba, ko shakka babu da umarnin shaytan ne. Da haka sai mutum ya kwatanta wannan jini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, waman yurida an yudillahu يجعل صدره ضيقا حرجا ko dayyikan harijan ka annama yasa'adu fi sama kamar da yake kira kadalika yaj'al Allahu rijza 'ala alladhina la yu'minun Allah ce wa hadha siratu rabbika mustaqima wannan shine tafarkin Allah wanda yake mai kakke kad fassalna al-ayat liqawmin yadhkurun hakika mun rarrabe ayoyi filla filla diki diki liqawmin yadhkurun ga mutanen da suke daukan tunani suke daukan izina cikin alqur'ani da hadisi akwai hadisi da ya tabbata a cikin littafin al-musannaf na Abdul Razzaq As-Sanani sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi aqyas cikin mutane wa yafi kaifin hankali sai manzon Allah ya ce aktharuhum lil maut dhikran wanda yafi kowa tana mutuwa shi yafi kowa kaifin hankali wa aktharuhum lima ba'dahu isti'dadan kuma wanda yafi kowa tana diga abin da zai biyo bayan mutuwa din wannan shi yafi kowa hangen nesa da tunani cikin mutane tunan mutuwa yin tanadi ga abin da zai biyo bayan mutuwa tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama daga nan gudun sai suka tambaye shi bayan sun ji wannan aya afaman yuridillahu an yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam suka ce ashe kirji yana bududa ya faɗaɗo manzo Allah ce kwarai da gaske suka ce menene alamar bawa zai gane kirjinsa ya yalwata ya faɗaɗo ta yadda zai rika karɓar dokoki na musulunci sai manzo Allah ya ce alamar da za ku gane wannan al-inaba ila darul khulud wat-tajafi an darul ghurur wal-isti'dad lil maut qabla al-maut ababe guda uku abu na farko komawa zuwa ga gidan dawwama shine gidan lahira mutumin da yake komawa zuwa ga gidan lahira kuma shine wanda yake yawaita aiki da ya san zai tsirar da shi gobe kiyama wanda yake nesantar aikin da ya san zai jawo masa fitan to mutum ya nesanci wannan kar ya yi sai abinda bukata ta tilasta abinda bukata ta tilasta sai ka tafi abinda bukata ba ta tilasta ba sai ka tsaya bukata ta tilasta ka je umara ko ka je aikin haji sai ka je bukata ta tilasta ka je waje dan ka jawo wa kasar ka alkhairi ka jawo wa jahar ka alkhairi ka jawo wa karamar hukumar ka alkhairi ka tabbatar 80 zuwa 85 zuwa 90 cikin 100 tsakaninka da Ubangiji fitar da zaka yi zaka fita ne dan alkhairin talakawanka ba dan bukatar kanka ba 100% sai ka fita sai ka fita ka tabbatar 51 cikin 100 zuwa sama bukatar kanka ce ba bukatar talakawanka ba sai ka hakura karka ce at-tajafi an darul ghurur mutum ya nisanci gidan rudi duniya ke sannan wal isti'dad lil maut qabla al maut tattalin mutuwa tun kafin mutuwa dan Hausawa sukan ce ba a fafe gora a ranar tafiya ba zai yi ba gora wanda ake zuba guzuri a ciki wanda ake zuba nono a ciki ka rike gayanka wanda zaka je ka dama fura ka sha shi wannan goran ba fafe shi ake ba a rarrake shi to ba ranan da zaka yi tafiya ne zaka zo kana rarrake shi ko tun kafin ranan tafiya zaka rarrake shi ka hore shi ka gyara shi ka aje ranan tafiya sai dai ka zuba nonon ka sannan sai ka tafi amma ba zai yi ba ranan tafiya kace zaka abin to ba zai yi ba ranan mutuwa kace zaka yi tunanin ku zaka yi tanadi na me zaka je da shi kiyama ba zai yi ba tun kafin ranan mutuwa ta zo ake yin tanadi na lahira shine wal isti'dad lil maut qabla al maut tanadin mutuwa tun kafin mutuwa tun kana cikin kuruciya tun kana cikin hankalinka tun kana cikin basirarka kana cikin ganiyarka ga kuɗe ga sarauta ga mukami shekaru 35 40 45 shine ganiyar jin dadi da ka dora daya 46-47 ka shiga cikin sinunul manaya shekaru na musibu musibu ko na ƴaƴanka sun fara girma tsawonsu ya kusan kaiwa kai wane bai ci makaranta ba wane an kore shi a makaranta wance ta rasa miji wance ta je gidan mijin ta fara jin daɗin aure mijin ya koro ta wannan masibar wani ne ta zama taka jininka ya hau shekarunka sun hau kitsanka ya hau ka kusa zuwa shekarun shekarun musiba kenan ka kusa zuwa shekarun ritaya ga yara a gida karuwa suke yi ka auri kananan mata ga yara waɗansu manya ga kuma waɗansu ƴan ƙanana kana da ɗan shekara 40 kana da shekara 1 da rabi sinun almanaya kuma baka mutu ba kana nan da ranka kuma ga shi saura wata ka danka ritaya Allah ya rufa mana asiri to kafin ka kai wannan zaka yi tanadi kafin ka kai wannan zaka yi tanadi domin idan ka kai wannan musibu sun yawa to amma shedan sai ya zo ya rude ka lokacin kana dan shekara 35 ba abin da ka iya sai kulliya sai mota sai yayi sai waje sai gida sai Abuja sai London sai America sai Japan sai China wannan shine kawai a gaban ka baka tunanin masallaci baka tunanin tafsiri baka tunanin hadisi baka tunanin qiyamul layli baka tunanin wanda zai karanta ma alqur'ani tuna ko talabijin da radio ka bude abin da ya dame ka ba labaran duniya ba labaran tattalin arziki dala ta hau ko ta yi kasa petrol ya hau ko ya yi kasa ko jarida kasa ya daidai rukunin da ya shafi tattalin arziki shi kawai kake karantawa ba zikiri ba salatin annabi babu hailala babu istighfari kana haka sai ka mutu bayan ka tara arzikin sun taru abin da ya rage ka ci kawai sai ka mutu ba ruwan mala'ika mutuwa da cewa baka fara ci ba an riga an yi masa umarni walan yu'akhkhir Allahu nafsan babu yadda ka iya dole ka mutu to tun kafin wannan yazo dan adam ya kamata ya tanadi shine al-istidadul maut qabla al-maut to in kaga wadannan ababe guda uku sun tabbata gare ka al-inaba ila darul qulut at-tajafi an darul ghurur al-istidadul maut qabla al-maut to kana cikin wadanda wannan aya ta gaskata akan su yashrahu sadrahu lil-islam in kaga baka wannan to kana cikin wanda dai bangaren yaj'al sadrahu dayyqan harajan كأنما يصعد في السماء يجلس كتوأكنس كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون آية كما قال الله
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ثُمَّ مَنْ إِنَّا lahum darus salami inda rabbihim suna da gida na aminci a wurin ubangijinsu gida na aminci aljanna kenan wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun shi ubangiji shine waliyinsu abin nufi majibincin lamarinsu domin lafazin alwali ina nufin annasir mataimakinsu wanda yake jibintar lamarinsu ya sadar da alkhairi zuwa gare su bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'shar aljinn tuna musu ranar da za a tara su gaba daya yahsuruhum kina a wata kira a yawma nahsuruhum tuna musu ranar da za mu tara su jami'an gaba dayan su ya ma'asar aljinni ubangiji zai kira ya ce ya ku aljanu qad istakthartum min al-ins hakika kun yawaita mabiya cikin mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai majibinta lamarin aljanu cikin mutane mabiya aljanu daga cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta'a ba'duna bi ba'd sashin mu ya ci moriyar sashi wani bangare na cikin mu ya amfana da wani bangare ma'ana su da aljanu kenan ma'ana mun yi biyayya a gare su su sun ci moriyar wannan biyayya su kuma sun ba mu waɗansu labarai sun kawo mana waɗansu abubuwa da muke bukata mun ci moriyar wannan abin da suka ba mu na labari ko abin da suka kawo wanda muke bukata shine istamta a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalan allazi ajjalta har muka kai ajalin da ka kaddara wa kowanne ɗaya daga cikin mu tsawon shekaru ko 40 ko 50 ko 70 gurgurda yadda kanke kowa haka muka rayu mu da su muna cin ribar juna muka saba wa da'awar da ta turo annabinka da ita qala sai ubangiji ta'ala ce annaru mathwaqum khalidina fiha, wuta ita ce makomar ku khalidina fiha, kuna masu dawama a cikin ta, illa ma sha Allah, sai abinda Allah ta'ala ya so. Inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka shine hakim, mai hikima cikin dukkan lamuransa, sannan kuma alim, masani game da kowa, game da komai. Wannan aya tana tunatar da mu ranar da ubangiji ta'ala zai tara mutane gaba daya, mutane da aljanu. Ubangiji ta'ala ya kiraye su da ce ya kiraye aljanu, ya ma'ashar aljinni, ya ku aljanu, ka distaksartum minal ins, kun yawaita mabiya cikin mutane, saboda da yawa daga cikin mutane sun yi biyayya ga aljanu don cimma waɗansu bukatu na duniya, sun yi biyayya a gare su da sunan sihiri, da sunan tsafi, da sunan laƙadi, da sunan rufa'ido, da kowane irin sunan kowane irin abu. Aljanu sun samu mabiya cikin Yahudu, cikin Kirista, cikin Musulmi, sun samu mabiya cikin Maguzawa ma waɗanda ba su da addini, sun samu mabiya a Asiya da Turai da Afirka da Amerika da ko'ina. Istaksartum minal ins, kun yawaita adadi na mabiya cikin mutane, saboda dan adam a duk inda dan adam yake a ɗabi'arsa yana ganin tasirin aljani. Malamai suka ce abinda yasa dan adam ke ganin tasirin aljan, saboda baya ganin sa, to saboda haka sai yake bashi tsoro, kuma sai yake bashi tasiri, kuma saboda shi aljan Ubangiji ta'ala ya halicce shi akan wani tsari na gaggawa da hanzari da cin tazara mai nisa a cikin kankanin lokaci. Muna zaune a nan yanzu kafin magariba, daga nan cikin garin Maiduguri sai aljani zai Abuja ya dawo, kaga ai ko jirgin sama ne yanzu ba zai je Abuja ya dawo, daga nan wuri yanzu sai aljani ya tafi je ya sha ruwa a Lagos, daga nan wuri zai sha ruwa a Lome a kasar Togo. To wannan cin tazarar tafiyar sai ya baiwa aljan ya je ɗauko wani abu da ake bukata a wannan wurin ya kawo wa ɗan adam a yanzu. To wannan ɗin sai ya sa ɗan adam ya ga cewa lallai aljan ya sha bamban da shi, tunda haka ne a sai duk umarnin da aljan ya bashi kuma zai iya bi. Dan mu halittar da ta ji wannan tazaran tafiya mai nisa, a sai in ban bi umarnin ta, bakila za ta iya cutar da ni, bakila za ta iya halakar da ni. Wannan ita ce kofar da aljan ya samu ya shigar wa dan adam har ya halakar da dan adam. Hanya ce ta razanar da dan adam ko ya amfana da shi. Kana bukatar ruwan zanzan yanzu, sai je maka ya dauko maka kafin magariba ya kawo. To amma zai baka sharadi guda daya cikin sharuddan da yake bukata. Kana bukatan wani nau'i na dan itace wanda babu shi a Najeriya, kila shi a kasar India. Kana bukatan wani nau'i na turaren wuta wanda babu shi a nan sai a Pakistan ko a wani wuri. Kana bukatar wani ce maka wani abinci wanda babu shi sai a wani wuri, zai yadda zai kawo maka a yanzu, ko duk sati ko duk wata, amma bisa ga wani sharadi guda daya. Kana bukatan ya zai cutar da wani, ko ya amfanar da wani, ko ya zai cinna wuta a gonar wani ta kone kurmus, ko ya cinna wuta a rumfar kasuwa ta wani ta kone, ko motar wani sabuwa da ya saya ta kone, ko ya kone gidan wani, zai yadda ya maka wannan, amma zai sharɗanta maka wani abu. Wannan abin da zai sharɗanta maka galibi zai zama sabo ne na Ubangiji, saboda su aljanu galibin su kangararru ne saba ma Ubangiji, shine bukatar su, ko su su saba ko su sa wani ya saba. In ka yadda ka saba, su sun yadda su biya maka bukata. Wani aljanin zai sharɗanta maka cewa cikin salloli guda biyar ka bar ɗaya, shi ne kawai abin da yake bukata, duk abin da kake so zai maka. Wani aljanin zai sharɗanta maka cewa ka rinka yin sallolin guda biyar amma banda alwala, ka gane sallar ba ta da amfani tunda kana yi ba. Wani aljanin zai sharɗanta maka ya ce amma ka'idar sa lokacin da bukata ka ci ta so ka kira shi, amma sai fa inda janaba a jikinka, dan haka ka daina wankan janaba. Shi ya kusa in zaka kira shi zan tod da janaba a jikinka, in ka wanke janaba to ba zai ansa ba. Wani aljanin in zaka kira shi sai tsirara, kuma ya baka wani nau'i na turare da zaka kunna cikin wuta ka rinka zagaye wutar kana kiransa tsirara, sannan sai ya bayyana ya faɗi bukatar ka sai ka faɗa. Wani aljanin kangaralle zai ce abin da yake bukata a wurin ka yi luwaɗi da kai. Wani aljanin zai ce sujada yake bukata, kai masa ta safi sau ɗaya ko ta yamma sau ɗaya ko duka biyu. Wani aljanin zai ambaci bangare jikin ɗan adam yake bukata, yana bukatan nonon hagu na mace budurwa yar shekara kaza, ko yana bukatan jariri ta mace ko namiji dan wata kaza ko dan kwana kaza, ko yana bukatar mazakutar ɗa namiji, ko yana bukatar wani bangare na jikin ɗan adam. shi yasa kake ganin ga mutun a mace an kwakwale idansa, ga mutun a mace an yanke gabansa, ga mace an yanke mamanta, ga wannan ga kaza ga kaza, duk waɗannan aljanu ne suke sa a idan tsafi su suke umarni da ai wannan. Shi yasa Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'udzuhum azza, ba ka ga yadda muka aiko da shaydanun muka dora su akan kafirai suna fusgar su zuwa kan tafarkin kafirci iyakacin fusga, kamar da karfi suke jan mutane sai sun sa su kafirci sai an saba ma Ubangiji, ma'ana gurgudan kangarewar aljani gurgudan irin umarnin da yake yi da shi. In aljani ya zanto kafircin sa kasa kasa ne, to sai zanto umarnin da zai da shi kasa kasa ne. In kafircin sa saka tsakiya ne, umarnin saka tsakiya. In kafircin sa karshe ne, to umarni na karshe na saban Ubangiji shine kisan kai ko kafirci ko sako ko wani abu daban. Shi yasa sai ka je wurin malamin tsibu kan bukatarka, sai nan take zai kirayi aljani, zai ce bukatar za ta biya ko insha Allah ba zai ce ba. An yi wani dan tsibu a kasar Kano can kan hanyar Gwarzo, idan ma ka je wajen sa abin da ke cewa ya ka kirayi Allah din ya kasa kai sai haka zai ba. Wannan an yi shi dukkan mutumin da yake Kano ya san wannan karar haka zai faɗa. Sai ce to je ka kawo jakai kaza, ko ka kawo karnuka kaza, ko ka kawo angulu kaza, ko ka kawo bakin kaza, ko ka kawo kaza, waɗansu ayyuka na sabo. Ɗaya daga cikin fadawansa na dab da shi ya same ni yake faɗa mun nau'ikan ababen da ya ƙarshe abin da ta tambaye shi, dan nayi ta musu na ce yana yin sallah, yace gaskiya yana yin sallah, na ce nawa yake, yace so ɗaya shi dai sai yake yin sallah, na ce da wani lokaci, yace idan rana ta kusan faduwa zai zo ya yi ta yin sallah, ya ce ba zai daina wani lokaci sai karfe tara. To kaga wannan alamar ɗan tsumbu kenan, kila aljini yake wa sallar ba Allah ba, dab da faɗuwar rana zai fara ba zai daina ba sai karfe tara. Ya ce shi dai bai san adadin rakawoyin inda ake ba, za a yi ta yi ne kawai. Amma abin mamaki wannan mutumin lokacin yana da rai, duk wani kasaitaccen namiji, duk wata kasaitacciyar hajiya tana zuwa wajensa. Duk wani kasaitaccen mai mulki ko mai rawani a ka ko na siyasa ko soja ko ɗan sanda ko wayata suna zuwa wajensa, ko mai kuɗi yana zuwa wajensa. Daga cikin labarin da ya bani ya ce a ko wani lokaci da wani mutum ya zo ya ce jarinsa ya kare, ya ce to me kake so, ya ce shi dai kawai so yake ya samu kuɗi, ya ce da wa kake hulɗa, ya ce a ko wani Balarabe a tafarsa gudiya, ya ce to yaushe za ka tafi, ya ce rana kaza, ya ce to ka da ba za ka yi sallah ba, ya ce eh. Ta tsawon kwana biyu ko uku, ce to idan ka je ka yi biza aka riga aka yi bukin za ka tashi, to ka zo, idan ka zo akwai wani magani da za a yi kaza 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 kaza, za a ba shi zai wanke hannunsa da shi ya sa hannunsa, kar ka yi ruwa ya taɓa hannun, kuma kar wani ya taɓa hannunka har ya zuwa lokacin da za ka kama hannu da shi ku yi musafa. To kaga ya je airport aka kwana jirgi bai zo ba, aka sake kwana, kaga babu sallah kenan, hannun sai na haka, ko ka ce salamu alaikum sai alaikum salam, hannun sai na haka ko ba haka ba zai taba hannu, ba zai taba yadda baka hannu ba, sai da yaje samu wannan Balaraba so sai ya bashi hannu so a gaisa, yace wallahi abin da ya kawo ni jari na ya kare kaza kaza, yace kaya nake so, yace kamar nawa, yace ina son kawai dai ba yawa kamar dai na Real Million da, yace ah Real Million dai ya ishe ka, yace to in na Million 2, yace to shikenan hada maka na Million 2 din, ya hado da kayan Real Million 2 ya taho wasu ya zaman sa tsafi din kenan. To wajen waɗannan fudu waɗannan malamai ne, wallahi tallahi waɗannan so ake masa zama musulmi tukuna ba ma malanta ba, ba abin da ya haɗa su da musulunci, arnanci ne tsabage don tsafi ne. Don mutumin da zai saka kiyin sallah kwana biyu, mutumin da zai saka je ka yi tsafi, ɗan uwanka ka tambaye shi wani abu, ɗan uwanka musulmi ya kasa maka magana. Irinsu suke zuwa mata su je ta tambaye mijinta, ba zai iya mata musu ba duk abin da ya ce, yawanci mata manya ta tambaye mijinta ba abin da ya ce sai abin da ta gada ba, matan masu kudi sai abin da ta ce, matan saraki sai abin da ta gada ma, shi ne sarkin amma ita ce matar, shi sarki a waje ita sarauniya a gida, shi ya mulke ku ita ta mulke shi a ciki, kaga babban bala'i kenan. To da haka a nan gurin waɗannan tsafe-tsafen dukkaninsu, wannan fa shine abin da aya take ishara a gare shi, ranar tashin kiyama aljanu da kansu Allah zai ce musu istakthartum min al-ins, su waɗanda suka bi aljanu din irin malaman tsibbu da masu tsafi za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Ubangiji sashin mu ya amfana da sashi, mu mun musu biyayya, su kuma sun kawo mana wani abu, kowa ya ci morar kowa, wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana, haka muka rayu har zuwa ajalin da ka yanke mana, bayan sun gama wannan magana sai Allah ya ce annaru maswaqun khalidina fiha, wuta ita ce makomar ku, za ku dawoma a cikin ta illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so. Inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijinka shine hakim, wato mai hikima sannan alim masani. Malamai suka ce illa ma sha Allah, meye ma'anar ta? Domin dukkan wanda ya mutu yana kafirci, idan ya shiga wuta khalidina fiha abadan ne, amma anan sai aka ce khalidina fiha illa ma sha Allah. Daidai da ayat da ke cikin suratul Hud, da Allah ya ce wa ammal ladina shaqqu fin nari lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk in rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk ata'an ghayra majzuz. Ya ya za an bacuta a ce khalidina fiha, sai kuma a ce illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so. Ibn Jarir al-Tabari shugaban masu tafsiri ya kawo maganganun malamai daban-daban. Ɗaya daga ciki ya ce abinda ake nufi da illa ma sha Allah a nan gurin, ana nufin dukkan ƴan mutakallibin fi haza su dawo a cikin ta illa ma sha Allah, sai waɗanda Allah ya so cikin ashabul kaba'ir minal mu'minina, masu manyan laifuka cikin mummuni, mummuni wanda ya aikata zina, mummuni wanda ya sha giya, mummuni wanda ya wani aikin saban da ba kafirci ba, ai kaga wannan khalidina fiha illa ma sha Allah, kaga shi ba zai dawoma ciki ba, amma kafiri kan zai dawoma ciki. Da haka lafazin khalidina ya shafi duk wanda suka shiga illa ma sha Allah, ya fitar da wa masu imani waɗanda basu mutu da kafirci. Dan manzo Allah ce ba yadda za a yi mutum ya dawoma a cikin wuta matukar a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra da imani. A nan gurin ma ya zama bi ma'ana man kenan, daidai yake da man, kamar yadda Allah ce fankihu ma taba lakum misu, suka ce muddata baqa'ihim fi quburihim ba'da mautihim qabla qiyamis sa'a, za su dawwama a cikin azaba sai gurgurdan abin da Allah so. Wannan sai gurgurdan abin da Allah so tsawon lokacin da ya biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama, shi ne aka yi togaciyarsa. Da an tashi kiyama to khalidin fi hadin ta fara aiki, illa ma sha shi ne kafin tashin kiyama din. Ina fata an fahimta, ina jin wannan ma'anar ita ma ta fito. Magana ta uku waɗanda suka ce khalidin fi hadin illa ma sha, suka ce mu dauke ta khalidin fi hadin illa ma sha Allah, aya ce mujmala. Waɗanda suka ce khalidina fiha abada, da ayoyin da suka fitar da usatul mu'minin, wannan aya ce mufassala, wala ta'arud baina mujmalin wa mufassal. Saboda haka dai ma'anonin nan guda biyu da na ambata su suka fi rinjaye, kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ya faɗa. Aya ta kai sai da zamu tsaya kan ta, Allah ya ce
wa kadhalika nuwalli ba'dhan zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
وكذلك كما كان نولي بعض الظالمين مكي دورة ونساشين الظالمين ba'dan akan wani sashi bima kanu yaksibun, saboda abinda suke aikatawa nan munyan barna. Wato Ubangiji ta'ala na dora sashin azzalimai akan sashin su. Abinda ake nufi da wannan aya shine yayin da mutane suka taru suka yi zalunci, to sai Ubangiji ta'ala ya dora wani sashi akan wani sashi cikin su. Amma in ba su yi tarayya cikin zalunci ba, ya zanto waɗansu ne azzalimai, waɗansu suna kwatanta adalci, to Ubangiji ta'ala baya taimakon azzaliman akan masu kwatanta adalci. Ina ba ta an fahimta. Idan mutane suka taru suka yi fashi suka tara dukiya, to ana nan kuma sai wani daga cikin su yayi tunanin ya kamata dukiyar nan ta zama tashi sai shi kadai, ya zai ya kashe wani? Don idan su goma suka je suka yi wasata, to zai ga cewa inda zamu zama biyar da kudin sun fi afki in an tashi rabo, amma an tashi rabo goma kudin za su zama abinda wani zai samu baya da yawa. Haka in mutum biyar suka yi barna za su ga cewa inda za su zama uku ko su zama su biyu kudin sa fi yawa wajen rabo, amma idan aka sai a raba biyar din nan to kaga ba za a yi yawa. To sai ga cewa wani sashi na azzaliman na so ya zalunci ɗaya daga cikin su, shine nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun, ma'ana muna dora azzalimai akan azzalimai wato ƴan uwansu saboda ayyukan barna da suke yi. Ubangiji yace ya ma'asal jinni wal ins, ya ku taron mutane da aljanu, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati, shin manzanni na ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyinmu suna kissanta muku ayoyinmu, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna tsoratar da ku suna firgitar da ku haduwar ku a wannan yini. Qalu, mutane da aljanu gaba daya sai ka ji sun ce shahidna ala anfusina, eh lalle mun ba da shaida akan kawo nan mu cewa manzanni sun same mu, sun yi mana wa'azi sun yi mana gargadi, ko dai manzannin sun zo da kansu ko waɗanda suke a madadin su jakadun su. Annahum kanu kafirin, cewa lalle su sun kasance kafirai da sai kafirce mu Ubangiji. Wannan aya waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa ashe kenan a cikin aljanu ma akwai manzanni irin yadda a cikin bil'adama akwai manzanni. Hujjarsu suka ce Allah zai ce ranar tashin kiyama, ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron aljanu da mutane, alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni ba su zo daga cikinku ba daga cikinku ku? Sai suka ce lafazin ku din nan ya shafi mutanen, ya shafi aljanu, ma'ana yadda a cikin bil'adama ake samun annabawa da manzanni, haka cikin aljanu ma akwai annabawa da manzanni. Yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'ayyukum hadha, suna kissanta muku ayoyina suna razanar da ku su firgitar da ku haduwar ku ta wannan yinin, shin hakan ba ta faru ba? Waɗansu malamai suka ce a'a, ana samun annabawa da manzanni ne a cikin mutane kadai banda cikin aljanu, ana samun su ne cikin mutane banda cikin aljanu. Suka ce dan Ubangiji ta'ala ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, lalle mun yi wahayi gare ka, lafazin gare ka da wa ake? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila nuhin, kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu, wan nabiyina min ba'di, da annabawan da suka zo bayan sa, wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa isa wa ayyuba wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna dauda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasasum alayka wa kallama Allahu Musa taklima wa rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Suka ce wannan da aka lissafa wadannan Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Yaqub, al asbad, annabi Musa, wanene wanene, akwai aljani guda daya cikin su? Dukkanin su bil adamai da aka haɗe gaba ɗaya a matsayin samfuri, dan ba duka aka gawo ba, ga samfuri na annabawa, wannan shine sample na annabawa, rusulan mubashirin wa munzirin, waɗannan su ne. Sannan Allah ya ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas, Allah yana zaben jakadu cikin malaiku, yana zaben jakadu kuma cikin mutane, bai ce ba wa minal jinni kuma, wannan sai nuna kenan malaiku ana zaben jakadu dan a turo su wurin annabawa, annabawa ana zaben jakadu, annabawa kenan manzanni dan a turo su zuwa ga mutane ƴan uwansu. Amma a cikin aljani babu manzo ko daya, a cikin aljani babu annabi ko daya, shi yasa Mujahid Ibn Jabal yake cewa a cikin mutane ne ake samun rusul, amma a cikin aljanu ana samun annuzur, masu gargadi, masu wa'azi. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, ba mursalina ba kenan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ma'ana sai dai su yi al'inzar, sai dai su yi wa'azi, su yi gargadi, amma babu annabawa a cikin su. Ina ga sai mu dakata a nan gurin, abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe Allah shi ya kai mana. Sauran bayanin da ya shafi ayar gobe ma tura kai insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.